This is the Voice of America. The following program is in Hausa.
Sashin Hausa na muryar Amurka ke magana a kan mitoci 22 da 25 da kuma 16. Masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar kuma za su iya lalubo mu a gidajen radio amfani da sarauniya da fara'a da FM Nomad da kuma Dalol FM. Sannan muna nan kuma a koda yaushe akan internet wato a voahausa.com. Masauri assalamu alaikum, barkanku da wannan lokaci na ranar 11 ga watan Agustan shekarar 2015. Mahmud Lalo ne daga birnin Washington DC tare da Bello Habib Galadanci a zagayen shirinmu na uku a wannan rana. Da farko ga kanin labaran duniya.
To har yanzu ana rike da wasu ƴan zanga-zanga a jihar Missouri a nan Amurka saboda wannan matashin da aka kashe kuma shika ɗaya da kashe shi kenan. Wani kamfanin makamashi a Japan ya sake kunna na'urar lantarkinsa da ke amfani da nukiliya. Turkiya kuma ta yi wa mayakan fikakke da gudan wuta.
To bayan da shugaban Najeriya Muhammadu Buhari ya kafa wani kwamiti da zai rinka ba da shawara kan hukunta masu yi wa tattalin arzikin ƙasa wato zagon ƙasa, ko menene zai kasance babban kalubale ga wannan kwamiti?
Gaskiyar al'amari shine idan aka ki ba su haɗin kai aka yi tarnaki, wato musamman waɗanda suke tafiyar da al'amuran shari'a a ƙasa, waɗanda suke ƙoƙarin wato tafiyar da al'amuran shari'a, idan ba su ba da haɗin kai ba to wannan abu zai jawo tarnaki.
To hukumar da ke tsara jarabawan shiga makarantun gaba da sakandare ta WAEC ta riƙe sakamakon jarabawan dubban ɗalibai, za ku ji ko menene zafi. Sannan kamar kowace ranar Talata muna tafa da shirin noma tushen arziki. Kana za ku ji irin tasirin da rikicin ƙasar Libya ke yi ga nahiyar Afirka, amma da farko ga cikakkun labaran duniya.
Jama'a sarama, assalamu alaikum, ga cikakkun labaran duniya. ‘Yan sanda sun tsare sama da mutane 20 da ke zanga-zanga daren jiya Litinin a garin Ferguson da ke jihar Missouri a nan Amurka. Lamarin da har yanzu yake jawo zaman tankiya shekara ɗaya da abokuwar harbin wani matashi Michael Brown mai shekaru 18. Wannan matashi ba shi da makami a lokacin da wani ɗan sanda farin fata ya harbe shi. Jami'ai sun ayyana dokar ta ɓaci, amma hakan bai hana ci gaba da samun arangamomi ba tsakanin masu zanga-zanga da 'yan sanda a dare na biyu da ake ci gaba da ganin tashe-tashen hankula a unguwar da ke kusa da birnin St. Louis. Yayin da gari ya yi ɗanyen duhu ne, masu zanga-zanga da yawa suka yi watsi da umarnin da 'yan sanda suka ba su na cewa kar su toshe tituna, musamman titin West Florissant inda aka samu tashe-tashen hankula a shekarar da ta gabata. Saboda matsalolin da yanzu ake fuskanta, musamman ganin ana wannan biki na cika shekara ɗaya da kashe Brown, akwai wasu jama'a masu zanga-zanga da ke ganin cewa lamarin ya ƙara buɗewa jama'a idanu. Wani mazaunin garin Ferguson mai suna Miles Steve ya ce ana zargin jama'a da wuce gona da iri, amma kisan Michael Brown abu ne da ake ta ƙoƙarin ɓoyewa. Ya ce abin ya ƙatar da shi saboda akwai darussa na koya da yawa a ciki. Wata mace kuwa mai suna Tiffany Sean cewa ta yi, abubuwa da yawa sun canza a zukatan jama'a, musamman masu zanga-zanga da kuma jama'ar da suke son gani an samu canji.
To wani kamfanin makamashi a Japan ya sake kunna na'urar lantarkinsa da ke amfani da makamashin nukiliya yau Talata, kuma shi ne kamfani na farko da ya samu nasarar kunna wannan na'ura tun bayan bala'in da ya afkawa kamfanin Fukushima a shekarar 2011. Kamfanin lantarki na Kyushu ya ce yana fata na'urarsa da ke Sendai za ta fara samar da lantarki kafin ranar Juma'a mai zuwa, sannan da fatan zai yi aiki sosai nan da wata ɗaya mai zuwa. An rufa duka kamfanonin samar da wutar lantarki da ke amfani da makamashin nukiliya a Japan tsawon shekaru biyu domin tabbatar da lafiyarsu. Gwamnatin ƙasar a halin yanzu na so ta dawo da samar da wutar lantarki ya zama makamashin nukiliya na samar da kaso 20 cikin 100 na wutar ƙasar baki ɗaya kafin shekara ta 2030. A halin yanzu dai ta dogara ne akan amfani da gawayi da man fetur wajen samar da wuta. Mafi yawancin mutanen Japan sun kalubalanci dawo da na'urar nukiliyar. Wasu ɗaruruwa masu zanga-zanga sun yi dandazo a kamfanin lantarki na Sendai yau Talata domin bayyana rashin jin daɗinsu game da wannan mataki. A cikinsu kuwa har da Prime Minister Naoto Kan, wanda yake kan mulki a lokacin da haɗarin ya faru. Kan ya ce ba za su iya yin hasashen lokacin da za a samu haɗari ba. Shi yasa ake samun haɗari, kuma anan ba a ɗauki dukkan matakan da suka dace ba domin kare wannan haɗari. Haɗarin Fukushima ya samo asali ne da wato daga girgizar ƙasar da igiyar ruwa masu wato matsananci da aka fuskanta, waɗanda suka lalata masana'antar, lamarin da ya tursasawa sama da mutane 100,000 arcewa daga gidajensu.
Labaran duniya ake sauraro daga nan sashen Hausa na Amurka a Washington DC. Ƙasar Girka da masu binta bashi sun amince akan wasu sababbin matakai da za a yi amfani da su a tsawon shekaru uku domin fitar da girkan daga ƙangin matsalolin kuɗi da ke addabarta. Yau Talata ne ake kyautata zaton za a tabbatar da wasu ka'idoji da matakan suka tanada. Mai magana da yawun majalisar zartarsuwa na tarayyar Turai Anika Bradhart, kuma ɗaya daga cikin ƙusoshin da ke tattauna wannan lamari, ta tabbatar da samun ci gaba saboda a halin yanzu ana tattauna kuɗaɗe har dala biliyan 94 da za a baiwa girka aro. Bradhart ta ƙara da cewa yarjejeniyar ƙarshe na buƙatar amincewar manyan jami'ai da ƙasashe 28 ɗin da suka haɗa tarayyar Turai. Ta ƙara da cewa manyan jami'an harkokin kuɗaɗe na wannan ƙungiya za su tattauna akan wayar hudun anjima kaɗan. Ana kyautata zaton majalisar dokokin girka za ta jefa ƙuri'a akan wannan batu Alhamis mai zuwa, yayin da ministocin kuɗi na tarayyar Turai za su bayyana nasu matakaran juma'a da ke tafe. Girka na buƙatar waɗannan kuɗaɗe kafin ran 20 ga watan Agusta, kuma wannan rana ce cikar wa'adinta na biyan bashin dala biliyan 3.5 da babban bankin tarayyar Turai ke binta bashi.
Majalisar Ɗinkin Duniya ta ce dubban 'yan asalin Somalia na komawa ƙasarsu daga Yemen, inda yaƙi ɗaiɗaita duk da cewa ƙasarsu tasu na fama da matsaloli iri-iri. Ofishin da ke lura da haƙƙin bil'adama na Somalia yau Talata ya bayyana cewa aƙalla mutane 29,000 ne suka isa Somalia daga Yemen tun daga watan Maris, mafi yawancinsu mata da yara, kuma ana kyautata zaton za a samu ƙarin jama'a a watanni masu zuwa. Wannan lamari shi ne saɓanin abin da aka gani na tsawon shekaru masu yawa, inda dubban ɗaruruwan Somaliyawa suka bar ƙasarsu domin gujewa rigingimu da yunwa da talauci. Ƙasar Yemen ta jure munanan rigingimu da aka share watanni ana yi tsakanin 'yan tawayen Houthi da dakaran da ke goyon bayan shugaba Abdurrabbu Mansur Hadi.
A ƙarshe, rundunar sojin ƙasar Turkiya yau Talata ta bayyana cewa jiragen yakinta sun kai har-haren sama akan shingayen 'yan tawayen Kurdawa 17 a kudu maso gabashin Turkiya. Wata sanarwa ta ce har-haren sun mayar da hankula ne akan mayakan PKK da ke lardin Hakkari, wanda ke raba bakin iyaka da Iraki da kuma Iran.
To, labaran duniya kenan daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Bayan da shugaban Najeriya Muhammadu Buhari ya kafa wani kwamiti da zai rinka bai wa gwamnatinsu shawara kan hukunta masu yi wa tattalin arzikin ƙasa zagon ƙasa, masana na ci gaba da tufa albarkacin bakinsu. Inda da farko na tambayi barista Awwal Abdullahi, masanin shari'a, kan yadda yake kallon yanayin mambobin da kwamitin ya kunsa.
To, abu na farko dai, kwamiti da mai girma shugaban ƙasar Najeriya Janar Buhari ya shirya, wato ya kafa, ya dace kwarai da gaske, saboda kwamiti ne na masana sosai kuma wanda aka tabbatar da cewa masu gaskiya, kuma an kafa su ne domin su yi bincike akan irin, ko su riƙa ba da shawarwari akan irin binciken ai na game da almundana da ake da dukiyar al'umma. Kuma gaskiya ya dace din, musamman shi Professor Isisage, tsohon professor ne na wato shari'a kuma marubuci ne sosai, sannan kuma an tabbatar da gaske shi da kuma kokari wajen iya aikin.
Ya kike kallon tasirin da wannan kwamiti zai yaki da ake da cin hanci da rashawa a Najeriya?
Eh, kwarai da gaske wannan kwamiti zai tasiri ta wajen taimaka wajen ba da shawarwari. Dama duk abin da za a yi, in aka ce an yi masani a wannan fanni, to lalle kuwa abin zai taimaka sosai. Ba kuma masani kawai wanda ya san abu ba, a'a, wanda kuma ake gani ya taimakawa wajen wato tsaye da gaskiya, duk da cewa ya san abun kuma mai gaskiya ne, to in aka yi haka, to kaga insha Allah abun zai wato ba da tasiri mai tsanani kenan. Saboda haka ana kyautata to cewa wannan kwamiti ya dace a lokacin da ya dace, kuma ana ganin za su yi aikin nan inda aka tsammani.
To, barista, da ƙarshe kana ga wani bangare ne zai zamanto babban kalubale ga wannan kwamiti?
To, gaskiyar al'amari shine idan aka ki ba su haɗin kai aka yi tarnaki, wato musamman waɗanda suke tafiyar da al'amuran shari'a a ƙasa, wato kamar abin nan legal na ƙasa, wanda suke ƙoƙarin wato tafiyar da al'amuran shari'a, idan ba su ba da haɗin kai ba, to wannan abu zai jawo tarnaƙi. Amma duk legal officers, duk inda suke, in suka ba da haɗin kai, ko judiciary officers, in suka ba da haɗin kai, to al'amuran za su tafi.
Wato ɓangarorin da yadda suke taimakawa wajen gurfanar da wanda ya laifi, ko kuma a wurin gudanar da shari'a.
Yawwa, haka ne, tun daga wanda ake musu, da wanda suke kamawa, da wanda suke zartar da hukunci, da wanda kuma suke kaiwa a je a tabbatar da hukunci din, duk gaba ɗaya sai an samu haɗin kai ta gefensu. In ba haka ba, to al'amuran ba za su tafi daidai ba.
Madamar ya gina san, idan ma mai gane. shi ba tuna
ba ke aka ai da ya fama ko da
hale goje to madan labarin ta awwal Abdullahi kuka saurara a wannan tsokaci da yayi mana to daga batun yaki da cin hanci da rashawa a Najeriya sai kuma na ilimi inda hukumar da ke shirye jarabawan shiga makarantun gaba da sakandare ta yammacin Afirka wato WAEC ta rike sakamakon jarabawan dubban dalibai daga Lagos ga rahoton da Babangida Jibril ya aika mana
kodayake hukumar ta WAEC ta kita bayyana sunayen jihohin da take bi bashi akasarin jihohin da wannan al'amari dai ya shafa kamar da bincike na ya nuna sun fito ne daga yankin arewacin Najeriya yankin da tun ba yau ba ake kuka na koma baya ta fuskar ilimin boko amma kuma a cewar shugaban hukumar ta WAEC Mr. Charles Ikwedu tani wasu jihohin suka fara tuntuban sa na ganin cewa an saki sakamakon jarabawan daliban
some states have tried they met the obligation and we have to pay huge hotel bills to accommodate supervisors and even our staff who go on field work
sai dai kamar yadda yace wannan ba lokaci bane na roko lokaci ne na biyan kuɗi domin ita kanta hukumar ta samu sukunin sauke wasu nauyi dake kanta na biyan albashi da kuma biyan allowance na masu duba jarabawa da gudanar da harkoki na yau da kullun na hukumar to koya dalibai na arewacin Najeriya suka ji game da wannan barazana na hukumar ta WAEC ga dai abinda wani dake jiran sakamakon jarabawan daga yankin arewacin Najeriya mazauni birnin Eko ya shaida mani
farko dai gaskiya wannan abu ba mu ji dadin shi ba musamman mu matasan arewa yanayin yadda duniya ta ci gaba zamani yakan tafi da shi wannan ilimi na boko gashi kuma abun kunya shine manya daga arewa sun yi shiru sun nuna halin koyon kula akan karatun ƴaƴan talaka gashi ma har WAEC ta rike ainihin result din shi wannan shekara wanda suka rubuta jarabawa saboda wasu ƴan kudi wanda ba su taka kara suka karya ba dama a ce sun ba iyaye tun farko suna biyan kudaden jarabawa nasu da abin zai yi kaman amfani ga su ƴaƴan talaka
su ma iyaye a bankaren su sun bayyana rashin jin dadin su da wannan sakamako da kuma matakin da hukumar WAEC ta dauka ko da yake kuma sun dora laifin su ma akan jihohin nasu dake yin alƙawari ba tare da cikawa ba abinda kuma har ya kai ga bangaren ilimi
sunana Alhaji Garba Abdullahi alamun gaskiya saboda ita hukumar jarabawa ba ta da laifi amma gwamnati na jihohi wa'annan suka dauki alƙawari cewa za su biya ma dalibai jarabawa su ne ke da haƙƙin haka su ya kamata su biya saboda ai ya zama bashi domin sun yi baya ba zani kenan har ma da sai haka din ƙarasa ce mu iyaye to za mu biya mu ƴaƴan za mu dauki nauyin biya mu ƴaƴa jarabawa amma kowanne uba ya biya ma ɗansa bayan ɗansa ya ci to yazo za a maida masa kuɗin sa ko kuma za a bashi rabi yahi alheri da abin da suka yanzu
tini dai wannan dambarwa da take cinyewa tsakanin hukumar WAEC da kuma gwamnatocin jihohi ya fara daukan hankalin kungiyoyin kare haƙƙin bil adama da kuma inganta ilimi irin su education right campaign a wata sanarwa da kungiyar ta fitar a nan Lagos bai dauke da sa hannun shugabanta Mr. Tayo Soweto ta yi watsi da wannan barazana na hukumar WAEC na rike sakamakon jarabawan yara inda take cewa wannan wani mataki ne na yin zagon ƙasa ga ilimin yara abinda kuma zai haifar da nakasu a kokarin da suke yi na ci gaba da gudanar da ilimin su a jami'o'i da sauran makarantun gaba da sakandare Babangida Jibril murya Amurka daga Lagos Nigeria
da domin zamanin mana yanzu ruwan da ba
Allah kafin wakar ta baramani coge kun saurari rahoton Babangida Jibril ne to daga batun ilimi a Najeriya bari mu tsallaka zuwa kasar Libya inda ayo ne bangarorin da ke takaddama da juna domin neman rike ikon gwamnatin kasar ke wani zama a Geneva a karkashin wani shirin samar da zaman lafiya da Majalisar Ɗinkin Duniya ta tsara. Na tambayi Malam Sa'id Hafizu, mazaunin ƙasar Iran wanda ke sharhi kan ƙasar ta Libya, irin tasirin da rikicin ƙasar ke yi akan nahiyar Afirka.
Tasirin shiryawar ƙasar Libya a nahiyar Afirka baki ɗaya ba ƙarami ba ne, muhimmi ne sosai, saboda Libya tana da rawa babba da take takawa a ɓangarori da dama, musamman ma na tattalin arziki a ƙasashe daban-daban a ƙasashen Afirka. Sannan kuma ɗaya daga cikin hanyoyi ne zuwa yankin Turai kamar yadda muka sani. Sannan kuma rashin zaman lafiyarta ya haifar da rashin aminci da zuwan kungiyoyin 'yan ta'adda cikin ita Libya ɗin da kuma yankin ruwan Mediterranean ta kudu, kudancin su, wato yankin da ya gaba da Libya kenan, wanda wannan ya tasiri yanzu haka akan Tunisia, Algeria da ita kanta Masar. Kuma har ila yau Libya idan ba ta samu tabbata ba, ba ta samu zaman lafiya ba, to lallai wannan zai shafi mafi yawancin kasashen da suke Afirka ta yamma, kamar yadda muka san tana tasiri sosai a cikin waɗannan kasashe har ila yau.
Da kai batun cewa tana da wato iyaka da nahiyar Turai, to ina nasabar wannan rikici da matsalar kwararar bakin haure da ke shiga ƙasar Libya domin su dangana zuwa nahiyar Turai?
Kwarai kuwa, wannan shine ma babban dalili, shine babban asasi. Idan da Libya tana da hukuma mai ƙarfi kamar lokacin Kaddafi, wacce take ta sallaɗu tana control ɗin kowane nahiya, kowane ɓangare nata, ta yanda babu wanda zai kusa cikin Libya sai bisa doka, ba wanda zai kuma fita sai bisa doka, lallai da ba samu wannan kwararar bakin haure ba, dubunnai a kowace rana da kuma yawan mace-macen da ake samu a cikin Mediterranean sai a kowace rana. So da haka wannan yana da tasiri sosai sama da kashi 90 cikin 100.
Kana ga ina ne mafitar wannan rikici da za a samu a shawo kan ƙarshen wannan takaddama da ake yi?
Marhaloli za su kai guda uku, wato matakai guda uku. Na farko, wannan manyan ɓangarori guda biyu masu troubles a hannu da kuma hukumar da aka yi daidaita a duniya, ɗaya kenan masu tripoli kenan hannu, su haɗu su yadda za su zauna. Kuma su wancan masu wato masu troubles a hannu, wato ƴan hamayya, su yadda su sa hannu, saboda zaman da aka yi wata huɗu, sati huɗu ya wuce ba su sa hannu ba. Idan suka sa hannu, suka yarjejeniya, suka yarda, suka haɗu, aka yi abin nan interim government.
Wato gwamnatin wucin gadi.
Gwamnatin wucin gadi wacce za a yi, wacce za ta ɗauki matakin zaɓe. To sannan ne fa za su fara ma fahimta fa cikin gida, mataki na biyu zai zo. Saboda cikin gida akwai ƙungiyoyi da yawa wanda ba su yarda da duka guda biyun ba. Hatta da Fajr Libya wanda suke da makamai a cikin Tripoli, ba su yarda da wannan guda biyun ba. Suna ganin cewa United Nations mai tsakin kimiyya ta shiga tsakiya ma, ba su yarda ba. Suna ganin case ɗin Libya na cikin gida ne, ba zai yi ba a shigo da baki hatta da United Nations. Sannan fa a je marhala ta uku, shine marhalar a fuskanci kuma 'yan ta'adda wanda suke addabar ƙasa ita kanta. Saboda haka Libya tana cikin tsakanin wuya.
Malam Hafiz kenan kuka saurara mazaunin ƙasar Iran da ya mana shirikar rikicin ƙasar Libya. Don za ku gama na cewa ƙarfe 11 ne da minti kusan 19 a nan Washington DC, wato ƙarfe 4 kenan da minti 19 a Najeriya. Ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu ga shirinmu na gaba.
Jama'a assalamu alaikum, da fatan kuna nan lahiya da wannan maraicen talata. Barka da warhaka, kuma barka da sake haduwa da ku ta cikin wani sabon shirin noma tushen arziki. Yau dai hilin yayi dogon kiyo, ma'ana yau shirin noma na kasar Saudiya, kuma mun tattauna da wani manomi haihuwan kasar Saudiya dan asalin jihar Kano a Najeriya, shugaban wani gidan gona a garin Taif. Kayan mu yadda ake noma da kiwo a kasar Saudiya, da farko na buƙaci abokin tattaunawar namu ya ba mu dan takaitaccen tarihin shi.
To da farko dai ni dai sunana Alhaji Abubakar Muhammad, kuma ana ce min ruwan tsawi ne laƙabi na kenan. Kuma ni dan Najeriya ne, dan jihar Kano ne, dan local government din Dambatta, wani gari ana ce min ruwan tsawi. dan haka aka samu ruwan tsawe. Kuma zaman Saudiya mun zo ne da iyayenmu irin zuwan nan na da. Kuma anan muka yi karatu, muka shiga makarantun Laraba, anan muka yi karatu tare da su, alhamdulillah. Ha kuma Allah ya kawo wannan lokaci da Allah ya taimaka har nake shugabancin wannan gidan gona. To canji takaitaccen dai tarihi dai.
Wannan gidan gona naka ne ko kuma dai wasu kake mu aiki?
To mu dai muna aiki a ƙarƙashin shi ainihin mai gidan. To amma kuma ni ne shugaban gidan gonan.
Yawwa.
Kuma munan Saudiya idan aka yi magana gidan gona to an ce kayan lambu, ‘ya’yan itatuwa, shanu, awakai, tumakai, kaji, zomaye da sauransu. Munan haka ma’anar gidan gona ba irin kamar na gida ba.
Me kenan dai an ce gidan gona ya haɗa da noma da kiwo baki ɗaya?
Da noma da kiwo gaba ɗaya.
Yawwa, Alhaji a ganinka akwai waɗansu dabarun noma da kake ganin manomanmu na ƙasashen Afirka musamman kamar su Jamhuriyar Nijar da nan Najeriya za su iya koyo daga gare ku a nan Saudiya?
Eh, haƙiƙa. To mu dai noman da muke haƙiƙa ba irin noma ba ne na gida, irin beza ake ciya da wane ne duk ba irin haka ba ne. Gaskiya muna da wata mesa mu mai ƙofofi haka da muke amfani da ita. Kuma ana mubuɗi-mubuɗi haka duk mubuɗi ɗaya haka tsayinsa mita 40 faɗinsa kamar mita 20 ko mesa 20. Inji yadda tsarin yake. Kuma haƙiƙa ya kamata daman ni shawarar ma da zan bayar a nan kamar ɓangaren mu can ƙasar Afirka ko Najeriya ko Nijar. Gaskiya mu riƙe harkar noman nan, noma na gargajiya da na rani.
A nan Saudiya kamar kuna aiki da irin waɗannan magunguna na kashe ƙwari na zamani?
Eh, haƙiƙa. A nan Saudiya muna aiki da duk wannan abin da kika sani, taki na Turawa, duk wanda kika sani. Da takin da shi magungunan amma ai daman a jikin packet din ko a jikin ainihin gwangwanin na maganin za a rubuta daga lokaci kaza zuwa lokaci kaza. To muna aiki da wannan mu. Kuma na taɓa jin wani program da kike da aka yi maganar cutar ainihin timatiri a Najeriya ko?
Sosai.
To yawwa to matsalar da take faruwa tun daga farko daga ainihin tanadin ainihin ƙasar da takin. Ƙasar da za a yi noma a kanta da ainihin takin wasu sukan zuba sabon taki to sabon taki yakan kawo matsala ko matsaloli ma wajen ɓangaren noman rani don haka ana an fi son amfani da tsohon taki shekararre wanda ya shekara kuma mu a nan idan muka yi dashe duk kamar idan ya fidda kamar ganyensa na farko to za mu fara fisa duk sati biyu fisa haka to ya danganta.
Na samu labarin cewa kai ma da kanka manomi ne.
Gaskiya ne. To tun da farko dai ina ganin ni tun a lokacin muna primary school a Ruwantsa. To a lokacin malamanmu irin ɓangaren noman nan a ce yaro ya kawo mai shuka da sauransu. To tun daga nan dai abun kuma ni ɗan manoma ne jikan manoma. Saboda haka noma daman mutum muna yara muka tashi noma da ciwo shi ne aikinmu mu. Ko yanzu iyayenmu daman ka yanzu harkar noma suke.
Yaya yanayin noma yake a nan Saudi Arabia ganin cewa kamar dai da muke jin labari ba a yawaita samun ruwan sama ba?
To nan dai Saudiya gaskiya yawancin nomansu ta ɓangaren rijiyoyin burtsatse da ainihin rijiyoyi haka to ta hanyar haka suke noma kayan ‘ya’yan itatuwa da kayan lambu. Kuma mu a nan taifa daman gaskiya da a Saudiya daman idan aka ce ƙasar taifa ko birnin taifa. To an yi magana ɓangaren noma tun azal tun zamanin ma da in aka koma tarihi ai tun zamanin Annabi sallallahu alaihi wasallam su mutane ne manoma ‘ya’yan itatuwa akwai wani fure da ake ce mar wardu din nan wanda ake irin turaren wardu to daman gaskiya ba a noman ma wannan na furen sai a nan taifa.
Idan Allah ya kai mu rana ta yau za mu ji nau’o’in albarkatun noman da kowane ɓangaren ƙasar Saudiya ke nomawa yanzu a madadin Alhaji Abubakar Muhammad Ruwan Tsawi. Da mai haɗa mana sauti Julie Leathers Gresham ne ce taku Halima Jumrau daga nan birnin Washington DC ke muku fatan alheri da kasancewa cikin ƙoshin lahiya da wadata.
Madalla a gaida Halima yanzu ga Ladan Ibrahim Ayawa da wasu daga cikin ra'ayin da kuke aiko mana ta hanyar email.
Kawo ƙarshen cin hanci da rashawa da shugaba Buhari Najeriya ke yi ya yi daidai to masu ci kuɗaɗen al'ummar Najeriya fiye-fiyen Najeriya Buhari Najeranku Najeriya sabuwa ce yanzu sako daga malama Safara'u Haƙilu zamani almajirawa malumfashi Assalamu alaikum muryar Amurka, da fatan kuna lafiya. Allah ya sa haka. Gwamnatin da shugaban Najeriya wato Muhammadu Buhari ya hada na yakarcin hanci da rashawa a Najeriya, kulliya ta biya kudin soso da sabulu daga Yawo Adamu, Bilkacuwa da Adam Gashuwa. Daga Amadu Manaja Bauchi, muryar Amurka, ku ba ni dama in sanar da hukumar kula da katin shaidan zama dan kasa a Najeriya cewa wasu ma'aikatan wannan hukumar a jihar Bauchi na karban kudi har naira 200 akan mutane kafin ai musu wannan katin shaidan zama dan kasa. Shine nake kira ga hukumar da ma hukumar EFCC da su binciki wannan ma'aikatan. Daga Bauchi, mai goro Gashuwa shi ko cewa yi matakin da shugaba Muhammadu Buhari ya dauka na fara gyara makaman yaki a Najeriya, wannan abin alfahari ne ga dukkan dan Najeriya. Ya kamata a taya shi da addu'a, wannan shiri Allah ya tabbatar da shi. Dole fa sai ƴan Najeriya suna taimakawa da addu'o'in su. Na ganin shugaban kasa da ayyukan da ya sa gaban sa, Allah ya cika masa burin sa. VOA Hausa, don Allah ku ba ni dama in mika koken mu na rashin hasken wutar lantarki da ya addabe mu a karamar hukumar Macina ga gwamnatin jihar Yobe Ibrahim Gaidam. Gwamna, yau shekaru mu uku kenan ba ma samun wutar lantarki a garin Macina sakamakon zubewar da turakun wutar lantarki suka yi. Don Allah gwamna a taimaka a gyara mana. Da fatan wannan koke namu zai kai kunnon mahukuntan jihar Yobe daga Yakuji matar Ahmadu Abacin Macina Yobe. Assalamu alaikum VOA Hausa, muna so ku ba mu dama mu yi jinjina ga shugaba Buhari. Hakika aikin ka yana da kyau sosai, kuma muna kira ga ƴan adawa da su matso kusa domin haɗa kai da shi don kawo wa Najeriya ci gaba mai amfani, amma ba wai tsaya suna tabo soki burutsu ba. Da ƙarshe muna yi wa baba Buhari fatan alheri, tare da fatan Allah ya masa jagora a wannan gwagwarmayar da yake yi don kawo canji mai amfani ga talakawa da suka daɗe suna nema. Daga Prince Hassan Abubakar da Nura Bello, Daraja Kasir Gusau.
Yanzu kuma ga Bello ya dawo da labarai a takaice.
‘Yan sanda sun tsare sama da mutane 20 da ke zanga-zanga daren jiya Litinin a garin Ferguson da ke jihar Missouri a nan Amurka. Lamarin da har yanzu yake jawo zaman tankiya. Shekara ɗaya da afkuwar harbin wani matashi Michael Brown mai shekaru 18. Wannan matashi ba shi da makami a lokacin da wani ɗan sanda farin fata ya harbe shi. Jami'ai dai sun ayyana dokar ta ɓaci, amma hakan bai hana ci gaba da samun arangamomi ba tsakanin masu gangami da 'yan sanda a dare na biyu da ake ci gaba da ganin tashi-tashin hankula a unguwar da ke kusa da birnin St. Louis. Wani kamfanin makamashi a Japan shi kuma ya sake kunna na'urar lantarkinsa da ke amfani da makamashin nukiliya yau Talata, kuma shi ne kamfani na biyu da ya samu nasarar kunna wannan na'ura tun bayan bala'in da ya afkawa kamfanin Fukushima a shekara ta 2011. Kasar Girka da masu bin tabashi sun amince akan wasu sabbin matakai da za a yi amfani da su a tsawon shekaru uku domin fitar da Girkan daga kangin matsalolin kuɗi da take fama da shi. Yau Talata ne ake kirkira zaton za a tabbatar da wasu ka'idoji da matakai waɗanda aka tanada. A ƙarshe, rundunar sojin ƙasar Turkiya yau Talata ta bayyana cewa jiragen yakinta sun kai hare-haren sama akan wasu shingayen 'yan tawayen Kurdawa 17 a kudu maso gabashin Turkiya.
Madalla Bello, a gaida kai masu sauraro duka abin da ya sauka kenan a cikin shirin namu na yanzu. Bari mu amfani da wannan dama mu taya ango Nura Garba, ma'aikacin jami'ar Bayero, muna ɗaurin aurensa da aka yi. Da fatan Allah ya ba da zaman lafiya. Sannan muna miƙa saƙon gaisuwa da fatan alheri ga mai sauraronmu Garba direba bakin kasuwa Damban a jihar Bauchin Najeriya. Da fatan yana cikin ƙoshin lafiya da sauran masu sauraronmu a ko'ina. Yanzu a madadin Bello Habib da kuji shi yanzu nan, sai kuma Daniel, sai injiniyan mu Teo wato Najwa. Mahmud Lalo ke cewa huta lafiya daga nan sashin Hausa na muryar Amurka. Amma kada ku yi nisa, ga shirinmu na yau da gobe.